بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
Barkanmu da wannan safiya ta ranar Talata, wanda ita ce safiyar 14 ga watan Ramadan shekara ta 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam, wanda ya dace da lissafin 3 ga watan Mari 2026. Daga wannan masallaci ne albarka na Garki Area 8 a nan cikin birnin tarayyar Najeriya, Abuja. A cikin jerin gwanan darussa na faɗakarwa ga iyaye mata a cikin wannan wata na Ramadana mai albarka, muna cikin tattaunawa akan mataye da Alƙur'ani ya ambata. Mun kirayi ɓangare na farko da an-nisa'u as-saliha, mata nagartattu waɗanda ambatan su ruwa a cikin Alƙur'ani. A yau za mu yi darasi na 9 a cikin wannan jerin gwanu insha Allah, wanda za mu kalli fadan Allah madaukakin sarki, wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuban. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuban aw i'radan fala junaha alayhima an yusliha baynahuma sulha wa sulhu khayr wa uhdhiratil anfusush shuh wa in tuhsinu wa tattaqu fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira.
To, wannan aya a cikin suratul nisa'i aya ta 128 ko Allah madaukakin sarki yake cewa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan. To, idan wata mata ta ji tsoron daga mijinta ya guje mata, au i'raban, ko ya dinga kauda kai daga barinta, fala junaha alayhima an yusliha bainakuma sulhan, babu laifi tsakankaninsu su yi wani sulhu wanda kowa zai samu wato maslaha a ciki. Allah ya ce wa sulhu khairun, kuma shi sulhu alheri ne. Wa uhdiratil anfusush shuh, Allah ya ce kuma su zukata an sanya musu san kai. Wa in tuhsinu, amma idan kuka kyautata a wajen sulhu, wa tattaqu, kuka ji tsoron Allah, fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira, lallai Allah ya kasance ne ba da labari ne akan abin da kuke aikatawa. Wannan aya, kamar yadda muka ji, asali ce game da sulhu a zamantakewar aure. Wato, mace ta ga cewa mijinta ya wayi gari, yanzu baya mararinta, bai santa irin da, ko ba shi da lokacinta, ko wata matar ta ɗauke mai hankali a cikin matan shi, ko wani abu dai makamancin haka, ta maimakon ta bari rigima ta yawa tsakankanin su, ta ce ita ma bari ta tada fitina, a yi ta rikici, a yi ta tashin tashina, ko aure ya mutu, ko zama ba daɗi, ko a yi ta yi wa juna makirci, sai Allah ya kawo mafita. Allah ya ce babu laifi tsakankaninsu idan suka zauna suka tattauna aka fahimci juna aka yi sulhu. Menene ma'anar sulhu? Shine ta haƙura da wani haƙƙinta cikin haƙƙoƙin da ke kansa, haƙƙin wurin zama, ko ciyarwa, ko rabon kwana, ko wani haƙƙi makamancin haka. Yana ne cewa to ni ba komai, zan dinga biyan kuɗin haya, ba sai ka biya kuɗin haya ba, ko zan dinga biyan kuɗin makarantar yara, ko kuma mu 50-50 kudin abinci abinda ka kawo Allah ya saka da amiri ne zan yi sauran ko kuma in ka zo gidana so daya a mako ne ya isar min gara dai in ci gaba da zama da aure na akan mai tarkici ko kuma aure ya mutu to idan ya yadda ya karbi wannan damar shikenan sai su gaba zaman su na aure kuma Allah ya yadda da haka a matsayin sulhu dan samun maslaha dan kada rikici ya raba aure ko rikici ya zama har ya shafi dangi ko ya shafi ƴaƴan da ke tsakankanin auren ayi ta fitina to wannan shine ma'anar aya a takeice cewa Allah madaukakin sarki ya halasta yin sulhu da tanazuli akan wani haƙƙi cikin haƙoƙin aure da mace take da shi a gun mijinta ta sauka daga wannan haƙƙin dan igiya auren ta ci gaba da wanzuwa ne ya kwanta ta da ƙaya baya ta ce bata yadda ba miji ne yana aiki misali a Kaduna yana da iyali a garinsu a Saminaka ko Giwa ko Zaria ko Lere sai kuma ya zo Kaduna in ya zo Kaduna sai ya yi kwana biyar wato zai zo Monday ya kuma Friday mata shi tana ci sai ga kuma kwanakin nan da yake biyar bari ya auri wata a Kaduna da can da yake zuwa ya dawo ba za ki damu ba amma yanzu da ya auri wata aga haka na nufin ita za ta samu kwana biyar ɗin shi kenan a mako kullum ke kuma da kike can garinsu ko garinku ke kuma kwana biyu ginga ba kwata ta da wannan ba sai wata ta da ƙaya bai da kan ba ta yadda ba ai ta rigima cewa sai dai duka su dawo Kaduna ko dukan su su dawo Lere ko kuma ya koma yin dai kullun ya je ya dawo kullun ya je ya dawo to wannan abu ne da ba zai yi ba ko kuma a ce yana nan Abuja yana da mata ɗaya a Kaduna yana da ɗaya a nan Abuja ke ta Kaduna kike ba ki yadda ba idan da za a iya kowace ta zo ta yi wata ɗaya Abuja ta koma Kaduna to da ya yi amma ba za a iya ba to dole ne a nemi maslaha yadda za a yi a rayu watakila wacce da ke Kaduna tana da ƴaƴa da suke makaranta wannan kuma ma'aikaciya ce a nan dole dai a kalli ya za a yi maslaha abinda zai yi kar wata ta ce ita dole sai an ba ta haƙƙinta cikakke in ba haka ba sama da ƙasa ta haɗe sama da ƙasa ba za ta haɗe ba amma auren ki na iya haɗewa to ko yaya ne gara a ce kina da mijinki kuma wanda ki riga kin san shi kin saba da shi wanda kuma shine mahaifin ƴaƴanki akan a ce rikici ya jawo har a je rai ya ɓaci a yi saki sai ki koma kuma yanzu kin zama bazawara watakila ma babu wanda zai tunanin ya saki auren ki sannan kuma ƴaƴa su shiga cikin garari watakila kina so ki tafi da wasu abu ya gagara watakila in kin tafi da su ba za ki iya ɗaukar ɗawainiyarsu ba haka dai abubuwa duk su lalace to gara an yi sulhun ko yaya ne ita Allah ya ce wasulhu khairun wannan ka'ida ce amma ka'ida ce ga magari a cikin wannan kabiya da kuma duk kazaya irinta wasulhu khairun yin maslaha fahimtar juna yin yarjejeniya abu ne da yake kawo alheri sai kuma Allah ya bayyana mana ɗabi'ar mu mu ɗan adam Allah ya ce amma fa mutane zukatansu kowa na da son kai kowa zai so a ce ya shiga gaban ɗaya kowa zai so a ce shi ya mora shi ya ci riba to kada mu kawo wannan son zuciya a wajen a'a mu kawo abin da zai zama pragmatic abin da zai yiwu musamman saboda maslahar shekarun da aka rayu a tare a baya da kuma mustaqbalin yaran da aka haifa a cikin wannan auren ko wani abu makamancin haka da kuma don a tabbatar da zumunta da dangantaka da ke tsakanin waɗannan gidaje guda biyu da suka yi aure wanda ya sa aka samu dangantaka tsakanin dangin mijin da dangin matar da zarar an yi aure kun zama dangi to kada garin raba wannan aure a raba waccan zumunta ita ma zumunta a bar kiyayewa ce wannan aya sai malamai suka yi saɓani a kan sanadiyar saukarta ibn abbas radiyallahu anhu kamar da al-imamu tayali ke rawaito a cikin musnadin sa da al-imamu tirmidhi a cikin sunan din sa da wasu malamai daga ibn abbas suka ce nazarat innaha nazarat fi sauda wannan aya ta sauka ne game da matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Sauda binti Zam'ata bin Qais al-Amiriyya al-Qurashiyya cewa wannan mata akanta wannan aya ta sauka Aisha ta faɗo ta magana kusan kucin wannan amma ba da irin wannan sigar ba ta faɗa da sigar cewa wato Sauda ce dai kawai a karankin kanta ma'ana bayan ayat ta sauka wata rana sai Sauda ta ga dacewa bari ta yi aiki da wannan aya a karankin kanta ta yi tunanin kamar zai yi a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu fa bai da muradin ta kar kuma ma ya zo ya sake ta akwai ma wasu riwayoyi mursala guda biyu da suka zo cewa wanda ba su inganta ba suka zo cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma sake ta da wannan da inganta ba a takaice ita ne ta tsorata kawai a karankin kanta cewa kar fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake ta sai ta ga ta fifita ta zauna da shi koyaye ne ta rayu da shi a matsayin miji ita matarsa ta mutu alhalin tana karkashin igiyar auren sa saboda ranar alkiyama ta tashi cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda anan duniya ta zama cikin lissafin uwayen muminai sai ta fifita wannan akan maslahar cewa ni wallahi ba zan yarda ba akan maslaha alƙaluwa ta rabon kwana ko na sai ta samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta tace mishi ya manzo Allah yaumi li Aisha kwana na da kake raba mini to na baiwa Aisha ka dinga ba ta kwana na shike na nabi kike shike na in kin yarda haka babu komai amma da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kan je gurin ta lokaci bayan lokaci haka Aisha ta bada labari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai kasance yana fifita wata a cikin mu wajen raban kwana ba sai dai ita da kanta Sauda ta dauki kwananta ta bani yana cikin sunan Abi Dawud to haka dai wasu riwayoyi suka zo game da haka wata riwaya kuma ta zo da cewa wata mata mai suna Khawla binti Muhammad ibn Maslama Khawla yar gidan Muhammad dan Maslama ita ce ta samu matsala da mijinta mai suna Sa'ad ibn Rabi' ko Rafi' ibn Khadij gwargwadon sabanin riwayoyi shine suka nemi a zauna a yi sulhu iyaye suka sa baki sai Allah madaukakin sarki suka da wannan aya dan ta zama ka'ida game da wannan sulhu da tsakanin ma'aurata to da wannan sai mu kalli cewa to wannan aya ta ambaci Sauda kenan a matsayin wa inim ra'atu domin riwaya ta fi yawa akan cewa Sauda din ce fiye da ita waccan Khawla binti Muhammad bin Maslama radiyallahu anha wa an abiha to wace ce Sauda kenan Sauda sunanta kenan Sauda bintu Zam'a ibn Qais al-Amiriyya radiyallahu anha ita ce mata ta biyu cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato wanda ya fara aura bayan rasuwa as-sayyida Khadija radiyallahu anha bayan da kaje sarar su annabi sallallahu alaihi wasallama ya zauna lokaci ba shi da iyali as-sayyida wasu cikin gwaggwanninsa suka dinga ba shi shawara cewa ya kamata fa kai aure ba zai yi ka zauna haka kana ta takabar matarka da ta rasu ba shi ne yace to ba laifi a nema mishi wacce zai aura sai aka kawo mishi ita wannan Sauda din ta kasance mace ce aka ce mai kiba doguwa kyakkyawa wadda take yar dangi sannan ta kasance mace ce mai ban dariya annabi sallallahu alaihi wasallam yakan zauna ya tsaye da ita har ta dinga sa shi dariya ta iya raha ta iya maganganu masu ban dariya wani lokaci ma har su Hafsa da Aisha sukan tsokane ta ya zo a cikin wata riwaya wanda suka taba tsokananta suka ce suka shigo gida suna talati me ya faru suka ce ai dujalla ya bayyana ta tsorata ta firgita ka suna ta mata dariya to zaka tunce mace ce mai raha da wata da dariya kuma mace ce karimiya Sayyidina Umar dan Khattab ya taba aiko mata buhu cike da dinari cike da kuɗi mutane ana kawo mata ta gani ta ce wannan kuma me aka ce mata ai kuɗaɗe ne to ku miƙo mini lullubi na aka miƙo mata lullubin ta ta ce ma yaron da ya kawo kayan ɗauko mu je aka dauko da su aka fito da su bakin baki'a nan cikin Madina kenan a nan ta tsaya duk wanda zai wuce ta diba ta bashi bata koma gida ba sai ta rabar da kudin gaba gida kudin da ita ma yanzu aka kawo mata su ana bada labarin ta a wajen kyauta da sadaka da hali na karamci bayan rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Sauda bata sake fita daga garin Madina ko ta je aikin haji ko umara ko wani abu ta ci gaba da zama a gidanta kaman zaman mai takaba tace ba zan fita daga inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu ya barni ba annan ta ci gaba da zama bata matsa ko ina ba har sai da Allah ya dauki rayuwarta gashi kuma ta dade a duniya bata rasu ba sai a shekara ta 54 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato bayan kamar shekara 42 kenan da rasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta rayu bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 42 kuma annabi ya rasu a shekara ta 11 bayan hijira ita kuma ta rayu a shekara ta 54 an zikira 11 zai baka 43 amma tsawon shekarun nan ba ta cika tana gida sai ta sallah ta karanta alqur'ani ta istighfari ta azumi ta yi kaza ta sai kuma an shigo wurin ta dan neman wani bayani ko wani karatu ko wani abu makamancin haka ko irin wancan fitan da ya zama mata dole da ta fita dan ta raba sadaka ai da labarin yayin an ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta a shekara ta 10 bayan hijira gabda afwan kafin hijira shekara ta 10 da annabta wato bayan rasul Khadija kenan a cikin watan Ramadana irin wannan aka daura mata aure da manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akwai ta aya ma da ta sauka wanda ke da alaka da tarihin wannan mata ita ce ayar ta zo game da batu akan hijabi fa dan Allah madaukakin sarki ya ayyuha nabiyyu qul li azwajika na'am
ya ayyuha nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'i al-mu'minin وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا
wannan aya cikin suratul ahzab ko wanda take magana akan ita ake kira da suna ayatul hijab ita zance mafi inganci wato ayar ta sauka dan umarnin mata da su dinga wato zama a gida su dinga kuma lallade kansu za su fita a shari'a da mata suna fita ne ba ta cikin cikakken lallade ba afwan a jahiliya da mata suna fita ne ba su fi cikakken lulluɓi ba kuma sukan fita da rana kuma sukan wuce ta cikin maza da sauransu sayyidina Umar sai kasance shi yana ganin koda sauran mata suna fita to bai dace matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su dinga fita ba kuma a lokacin fitan ya zame musu dole ne saboda a wancan lokacin kamar da Aisha take bada labari ba su da banɗaki a cikin gidajensu saboda haka da yamma da zaran magariba ta yi sai mata su fita je bayan gari in suna da wasu buƙatu na banɗaki je su tsuguro sannan su dawo gida sai sayyidina Umar yakan ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzo Allah ka hana matan ka fita suna tafiya da mutane a cikin mutanen nan akwai mutanen kirki akwai wanda ba na kirki ba shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya yin gaban kansa kuma yanda muka karanta a jiya shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi Nuha Allah ne ya shar'anta shari'a kuma da Allah ka ala shari'atin min al-amr Allah ne ya shar'anta shari'a sai abinda Allah ya ce ayi za a to wata rana Sauda sai ta zo da lullubin ta sai ta wuce ta inda maza suke sai ta ji nauyi da kunya ta kasa wucewa kamar kafa ta zai harbi shine sai Umar shi kuma ya kwalla da Maryam shi yace kad arafnaki ya Sauda wallahi mun gane Sauda ce mun gane wato yana jin takaicin abin shine sai Allah madauki sarki sokar da aya ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi kulli azwajika ka ce wa matanka wa banatika da iyanka wa nisa'il mu'minina da sauran matan mu'minai yudnina alaihinna min jalabibihin idan za su fita su kusanto da lullubin su wato ya zama jikin su kenan zalika adna an yu'rafna wannan shi yafi kusa da kar a gane kamar yadda aka gane kadan ci fala yu'zaina kuma ba ko kuma zalika adna ayu rafna wato wannan shi yafi dacewa da a gane ta a gane cewa mace ce kamilalla mai mutunci ba wanda fala yu'zaina ba za a cutar da su ba to daga nan sai Adam sallallahu alaihi wasallama sai fito sai ya hawo mimbari sai karanta wa sahabbai waɗannan ayoyi shikenan sai mata duka suka dauki sanya hijabai da lulludi suka dinga lulluɗe jikinsu yadda ba a ainihin wato tantancewa cece wannan ko wace ce wannan har yanzu mana cewa ma sukan zo sallah na asubahi a masallaci za su fita ba za a gane wace ce a cikin su ta zo ba saboda sun lulluɗe jikinsu gabaki daya wannan shine shiga ta shari'a da musulunci ya zo da ita wanda zace da mata su dinga shiga suna lulluɗe jikinsu inda za su san kuma ya zama inda dace ne da shari'a inda Allah ya halasta musu su je inda kuma da izinin iyayensu ko mazajensu ko waliyensu gwargwadon a ina suke rayuwa idan mace ta yi haka ta yi fita wanda ya dace da shari'a idan ko ba ta yi haka ba ta yi fita irin abin da ake ce ma fitar wala tabarrajat tabarrajat zahiyatul ula ta yi fitan maguzawan farko kenan Allah ka tsare mu a cikin wannan kissa ta sauda wadda ta zo a cikin wannan aya cikin suratul nisa'i akwai fa'idoji da yawa da malamai suke fitarwa kafin mu tafi da nisa na farko shine muhimmancin sulhu a cikin rayuwa musamman rayuwa aure bahaushe yana cewa zo mu zauna zo mu saba ne da zaran an kulla alaka ta aure to sai kuma wasu abubuwa su bayyana waɗanda da ba haka aka yi tsammani ba zama ne na gaskiya da gaskiya to dole sai akwai compromise namiji zai ga cewa ashe wasu abubuwan da yake tsammani daga iyalin shi ba haka suke ba ko wasu abubuwan ashe ma ba haka ake yin su yadda yake tsammani ba ita mace za ta ga wannan za ta ga ashe wannan ashe ma haka yake sai ta ga kamar ba mutumin da suka yi soyayya din nan suka kaurace juna suka yi shauƙin juna ba kamar ba shi ba to idan mutum ya ce dole sai yadda yake so to kullum sai aure ya mutu kuma in zaki yi guda goma duka sai su mutu babu wani namijin zaki aure shi ki same shi yadda kike so ba kamar wato sabuwar waya ce da zaki je ki siyo wanda sai kin tantance an gaya miki duka abin da take da shi kuma ki ganta lafiya lau haka ko ita ma ana iya rashin sa'a ki ga ba ta rike taji ko ba ta da network mai kyau ko wani abu to duk wani abin da yake fara cewa maza a hankaka namiji ba dan goyo ba namiji duk da gaske ne maza ba a gane kansu yan zauna da su na gaya muku wannan sai da kafiri a ta'adda a ce ko a ce ba a kwankwasawa ba kaman ƙarya ne a kwankwasa a jiwa cici mai kwari mai gaske ne saboda haka idan aka riga aka daura auren nan to ya riga ya gaba ne mana yin sai da yi ko dai ki hakura ki bi gaskiya da gaskiya abinda kika samu na alkhairi ki goda Allah wanda baki samu ba ki yi hakuri haka Allah ya kaddara wanda zaki je ki gaya mata kukanki ko ki je ki kai mata karan mijinki tayu naka mijin ya fi naki matsala tayu abinda mijinki yake na rashin kirki shi mijinta ya ninninka haka amma yace gunda bakinta ba ta faɗa ba ba za a ji labari ba duk ta shanye yake ma sai ki shanye sannan kuma tunda wuri sai ki kokari ki ga kin sa mijinki a wani tsari wanda akan shi za ku rayu ki koya mishi wani salo na rayuwa akwai namijin da sai bayan an aure shi zaki gane ashe abinda ya nuna na arzikinsa bai kai haka ba wani abinda ya nuna na darajarsa a cikin mutane ko iliminsa ko hanyar samunsa ko danginsa ashe ba haka ba ne wani yana da wani halin da ya ɓoye ba a san da wannan halin da sai bayan an yi aure yana shaye-shaye ko yana da wani mummunan tarihi ko yana da wata mata ma ana samun haka mutum ya zo ya presentin kai shi a matsayin saurayi ya aure ki sai daga wannan da nake ashe yana da wata mata ki kuma insha Allah shin ba za ki aure ne mata ba yanzu kuma gashi kin matan ne mata ta ya kenan zaki ce ne kai ina a sake ki ba zai yi ba to da ka sulhu yana da muhimmanci kwarai a cikin rayuwa aure shine wato hakura da wani abu da haƙin ki ne ki hakura da shi matakar an baki 60% 70% 80% ya wannan kin samu ma babban maki kenan sannan kuma mutum ya dinga kallon cewa akwai wata wadda bata ma kai ki samu ba ni'imomin Allah ana so mu dinga kallon na ƙasa da mu wannan yana taimaka mana mu gode wa ni'imar Allah ki kin samu miji shekara ki 23 ko da 7 wata na nan ta girme ki ba ta samu mijin ba in kyan halitta ne Allah ta fi ki idan darajar iyaye ne Allah ta fi ki idan wadata ne Allah ta fi ki amma Allah bai kawo mijin ba ma'ana kana da abinda a al'adance ya kamata ta samu mijin ya kamata a ce maza ma suna ta zuwa suna competition a kanta amma Allah bai kawo ba wata kuma Allah ya kawo mijin amma bai kai irin naki wata kuma mijin ma baya zama a gari suna ne kawai tana da miji amma yake wata shi da mata gashi kuma ta hakura wata kuma ga mijin baya kawo abinci kike ci da kanta da yayanta sai kiga ki Allah ya baki mijin Allah ya baki shi yana zaune tare da ki kuma yana yin gwargwadon hali wata kuma zaki ga ta haihu shekara da shekaru bata haihu ba bata samu haihuwan bai zauna ba an yi auren ana ta try da sauransu ke kuma lokaci guda Allah ya kawo rabo to dan haka duk waɗannan ni'imomin sai mutum ya kalli ni'imar da Allah ya mishi sai ya kalli kuma wani na ƙasa da shi wanda bai kai shi samun ni'ima ba to wannan zai fi sa mutum ya gode wa Allah haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake suratul sirhu muhimmin abu ne wajen samun kyakkyawar zamantakewa aure me ma'anar sulhu shine compromise at-tanazul hakuri da wani abin da da kina ganin kamar zaki hakuri a kai shi ki hakura ki kau da kai abu na gaba shine wannan aya tana nuna mana ɗabi'ar maza ta nuna mana ɗabi'ar maza game da cewa su kullum maza to su ne a sama domin kun ga ita mace a nan ita aka shawarta ta haƙuri da haƙƙinta wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'raba ita ce aka ce ta yi haƙuri to wannan cewa da ake ta yi haƙuri da kullum iyaye da kakanni suke gaya mana kun ji qur'ani abin da ya goyi baya ke kar ki ce ke ya za a ce ki ya haƙuri shi ba za a ce haƙuri ba wannan ra'ayin na mata in kare haƙƙi din na ƴan feminism za su na miki a ke da namiji kafada da kafada kuke ba wani magana a ce ke ki haƙuri ke ba za ki haƙuri ba to ƙarshe za ki samu matsala da duk qur'ani ya gwada mana cewa a ɗabi'a su maza kullun suna kasto su kasance ne a sama kuma su maza suna da ɗabi'ar yayi wato yau yanayi da wannan matar ita yake so ita yake ji da ita baya iya yadda ranta ya ɓaci duk abin da take so zai mata wani zai iya saɓon Allah ma dan ya faranta mata duk abin da ya samu zai bata ko da yaushe yana kula da ita bayan wani lokaci kuma wannan matar kuma yanzu ya bar yayin ya kuma ga wata to ke da yayin ke wuce din nan kar ki ce ba za ki iya haƙura da wannan reality ba za ki haƙura da wannan gaskiya da ta bayyana ba dole ki haƙura domin a san da baya yayin ki idan kika ce ba za ki haƙura zauna lafiya ba to bai damu ba da ya sallame ki ba yayi da ƙwallon mangoro namiji ne tunani da hankali da hikima shine ma zai dinga bin abin a sannu-sannu ya dinga tausayawa ya dinga tuna baya cewa da fa an yi kaza an yi kaza an yi kaza yanzu kuma bai dace a rabu ga baki ɗaya ba to idan kika bi shi a hankali har sai ku zauna lafiya amma idan kika bi a hankali kika nuna cewa za ki tada ƙayar baya to sai a fasa duka a rasa to shari'a ba ta son auren ya lalace saboda an fi so auren ya tabbata da daɗi ba daɗi da na mutum ya tabbata me yasa ka fi so ya tabbata saboda waɗancan maslahohin da muka ambata maslaha ƴaƴa maslaha tsawon shekarun da aka yi na zamantakewa maslaha kuma ki ci gaba da zama a matsayin mata aure da sauran ire-iren waɗannan maslahohin to saboda waɗannan maslahohi sai ki kalli haka sai ki haƙuri kallon shari'a ta nuna mana cewa mace za ta iya tanazuli a shaida da sakokinta to anan a yadda tarihi ya nuna ita matar da kanta ta tanazulin hakan yana iya yiwuwa ko kuma shi yayi mata tayin cewa in za ki iya haƙura da kaza to ni ban da matsala inda yin laki za ka yi bogus ke tun yawon rumah ta wai tana aiki tun wuri sai ce toke fa inda kina aiki suku zintin yara fa 50-50 za a yi ba kin yadda ba ki yadda ba gaskiya akwai matsala dole kuma haka za ta haƙura ta yadda ko wani ya ce to za ki dinga yin cefa ne na rabin wata yini na rabin wata duk da yake wannan kasawa ce ga namiji asali bai dace namiji ya zama haka ba wato shi ya fito da maitar shi a fili inda cewa shi ba mai iya ɗaukan ɗawainiyar iyali ba ne to wannan bai dace da mazantaka ba domin Allah ya yi wa maza wato ƙa'idar cewa wa bima anfaqu min amwali cewa suna samun shugabanci ne da fifiko akan mata sakamakon sadaki da suka biya da kuma hidima da suke yi na ɗawainiya ta yau da kullum idan mutum ya nuna shi ba zai iya wannan ɗawainiyar ba wannan kamar ya cire kanshi daga layin cika kuma raje ne amma a aikace ake da maza suna yin wannan don an yi haka ki yi haƙuri wannan kalmar haƙuri da ake faɗa dai za a ci gaba da faɗa cewa a yi haƙuri saboda mene saboda a zauna lafiya a wannan aya haƙiƙa tana nuna mana haɗarin da ke cikin saki cewa da zaran an samu wata matsala kawai a ce a yi saki saki halas ne don halaski amma yana da ƙa'idoji yana kuma da wato wasu sharuɗa da sai in ya cika idan da za a dinga bin wannan ƙa'idoji da wannan matakai to saki da yawa ba za a yi shi shi ne ƙa'idar haƙuri ƙa'idar nasiha ƙa'ida ta kiran ƴan uwa da dangi don a sulhunta da sauransu to kafin a kai ga wannan insha Allah za a samu sulhu to haka a nan ma idan iyaye ne ma suka sa baki cewa to muna ganin maimakon auren nan ya lalace me zai hana ku sulhunta iyaye su sa baki ko waliyai su sa baki ko wani cikin manya ko wani limami ya sa baki don a samu maslaha to a irin nan ma babu laifi a sulhunta ɗin don al'amura su tafi yadda ya dace a taƙaice dai wannan aya da ta ambata mana uwarmu ne Sauda ta gwada mana hikimar wannan malam wannan mata mata ce mai hikima mai hangen nesa wadda take ganin cewa bari ta zaɓi abin da zai ba ta daraja a duniya da lahira fiye da ta zaɓi san kanta me zai ba ta daraja ta ci gaba da zama matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan daraja ne a duniya da lahira sannan ranar alƙiyama ta cikin ummatul mu'minin wannan ma daraja ce a duniya da lahira to wannan ya fiye mata akan kawai ta ce bari a yi rigima da ita ko kuma ta ce kawai in ba za ka iya ba sakanni sai ba ta yi haka ba ki ta ɗauki wannan dattaku wannan aya tana koya mana cewa akwai buƙatar dattaku a cikin al'amarin aure a ɓangarori duka guda biyun saboda al'amura su fito a samu maslaha a cikin rayuwar aure ba ku ko Allah ya ba Sauda nasara ta ci gaba da rayuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har ya rasu ta ne ta kaba kamar sauran matan shi ta ci gaba da cin darajar kasancewarta ɗaya daga cikin ummahatul mu'minin kuma a gashi har yanzu ana ambatanta da wannan daraja insha Allah to ɗayan matan ita ce wato Khawla bintu Muhammad ibn Maslama wannan mata Khawla bintu Muhammad ibn Maslama radiyallahu anha wa an abiha ta kasance tana aure ƙarƙashin wani mutum mai suna Sa'ad ibn Rabi' ko kuma Rafi' ibn Khadij radiyallahu anhu wa an Sa'ad waɗannan sahabbai ɗaya daga cikin su ya kasance shine mijinta da kuma sai zama ya ki dadi ana ta fitina ana tashin tashina sai iyayenta suka sa baki akan cewa menene matsala matsalar shine mijin bai da abin hannu bai da wadata ita kuma tana son kaza, tana son kaza, tana son kaza. So da haka kullun tana tayar mai da ƙayar baya akan bai kawo ba, bai kawo ba. Ni wallahi ba kawo ba zan tafi gidanmu, ni kaza, ni kaza, ni kaza. Ita iyayen suka sa cewa to mu za mu dinga miki kaza da kaza da kaza, ki haƙuri ki zauna. Wannan ma yana cikin hanyoyin sulhu. Mutum ya aurar da ƴarsa, sai kuma mijin ya samu wani kare tattalin arziki, ko yana so shi uban ta yi wani abu wanda bai cikin sharɗin aure, kamar a ce uban yana so ta ci gaba da yin makaranta, makarantar nan ta boko ba ta cikin sharɗin aure. Amma idan an za a yi sai an kashe kuɗi, to idan uban ya zai iya ci gaba da biyan kuɗin babu laifi, in mijin ma ya biya duka dai alheri ne. To haka idan miji ya samu wata matsala, kai uba ba kasawa ba ne don ka ɗauki kuɗi ka ba ƴarka sun je sun ci abinci, ko sun biya kuɗin haya, ko sun je asibiti an yi magani, ko ta je asibiti ka biya kuɗin treatment da aka yi mata. Shi wannan ba kasawa ba ne. Sayyidina Umar ɗan Khattab ya je gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tunda akwai ishi take aure a gidan, ita ce Hafsa, ya je ya mata nasiha akan halin rayuwa. Yake gaya mata, yake cewa kada ku yau, kada ki zama cikin masu yawaita roƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tambaya, da yi mishi bani bani komai ki ce sai an baki. Zan sa data, zan canza waya, zan canza takalmi, zan canza ɗan kunne, zan sai screen guard, komai sai kin tambaye shi. Ya kamata ki zaki iya yin haƙuri akan wasu, zaki iya kauda kai akan wasu abubuwa. Sai sai Umar ya ce wa Esta, la tastakthiri min su'ali rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kada ki yawaita tambaya, kada ki yawaita bani bani ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, domin bani bani yakan rage darajar mutum a idan wanda yake ake yawan tambaya. Ko mutum da in ya ga waye ki, wallahi ba zai dauka ba, sai shikenan wannan ƴan bala'in, in za ka wani abu ne ya kare, ko da hakke shi ne ba, ki bar shi har sai ya dawo gida, sai nan sai a ga mishi. Sai Umar ya ce mata, wala turaji'i fi shay'in, kar kuma ki sake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya magana ki mayar mushi, wato ku dinga bayayyar zance, yana fada kina mayarwa, yana fada kina dariya, kina tafi, kina juyi, kina kaza kaza kaza, irin wannan abun da ake a fina-finai ba daidai bane. Kar ki sake ki koyi wannan halin, miji na magana kina katse shi. Wata mata ce, wallahi ƙarya ne wannan, kin ga idan mai masifa ne sai dake saukan bari gawo a kuma dinki, a zo kuma ana tafiya gun hizba, ana waye ana waye. To kada ki zama mai taurin surutu da taurin magana, ki bari tukunna ya magana ya numfasa ya tsaya, sannan ki mafi ki. Nabi ya ce mata, Sayyidina Umar ya ce mata, wasalini ma badalaki, idan kina da wata bukata na wani abu da kike so zaki. Umar yace, ni zaki tambaye ni, ki aiko wajena, ni zan baki kudin. Saboda kake dinga takurawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yawan tambaya. Umar kuma ba wai wani mai kudi bane, dan koli ne, mana irin wanda yake sai da kananan abubuwa, haka petty trader ne, amma shi yake ba ta abubuwa. Wato in za ki da wani abu da zaki canza wayarki, zaki canza kayan ɗakinki, zaki sai sabon bed sheet, zaki waye waye, sai ki buga baban ki, sai ki yi miki kuɗi, sai ki ga kake takura miki, shine wasalini ma badalaki. To iyayen wannan mata abinda suka yi mata kenan na sulhu, dan ta ci gaba da zama a gidan aurenta. Amma ba wai kike da gidan yake da kin je kin ga wani abu da ba haka ya kamata ba, ko ta baki wani labarin da baki tsaya kin verifying din sa, kin investigating din labarin, kawai ki ce mata, sai jami'in ki mutafi, tashi mutafi, ki wallahi ba za ki zauna ba. Haka ba wasu kike, wasu ke zuwa fa su fito da ƴaƴansu daga gidan aure, daga nan abu ya zama rigima, kawai daga zuwa ziyara ki ga ƴaƴki tana wani abu, ko kuma wani abu babu, kawai ki ce tashi mu je, dauko hijabin ki mutafi, in ya zo zai neme ki, zai zo ya same ni. Karki wannan haƙuri za ki bata, ki nuna mata yadda rayuwa take, ki bata misalai na yadda ke ma kika yi haƙuri da babanta, ko yadda kika yi haƙuri da halin rayuwa har Allah ya kai ki, ko ya kai ku yadda kuke haka. Wannan shi ne zai zama maslaha, saboda ba a so zawarawa su cika gari marasa aure suna zama sos na fitintunu da rigingimu da fa'ita shi gara a ce kowace da mijinta tana da na zaman aurenta ke ma uwar wanda ya fi miki zaman lafiya da ce ta taho ta zo ga ta buɗaɗe da ita ta taho da wasu ƙarin yara guda biyu kuma dama kina da wata wadda ita ma ta kawo girma kin ga abu ya lalace ki gara ki barka a gidan mijinta ki ci gaba da mata addu'a kina shi mata albarka kina mata fatan alkhairi fa abubuwa su zo su gyaru saboda ainihin wato aure ya fi koyaye ne ya fi zaman zawarci da zaman ainihin wato rashin aure Allah ubangiji ya fi kyauta yan wa masu albarka wannan shine bayani game da wannan aya ta wa imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'raba fala junaha alayhima an yusliha bainahuma sulha tunda muna da sauran lokaci bari mu cike da magana akan wata mata ita ma da Qur'ani ya ambace ta a matsayin misali domin aya ce ko za mu karanta mai bayanin ta a cikin rago wannan lokaci ita ce wanda ake cewa naqidatul ghadab ne warware takatta da Allah ya ce wala takunu kallati naqadat ghadaba
wala takunu kallati naqadat ghadaba يتخذون أيمانهم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربع أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون
a cikin sautin Nahl ko cikin sautin Nahl aya ta 92 Allah madaukakin sarki ya ambaci wannan mata dan ayi misali akan wata dabi'a da Allah ya ce wala takunu kuma kar ku kasance kallati naqadat ghadaba kaman wannan mata da take warware takatta min babu quwwatin bayan takatta yi ƙarfi an kasan ta warware ta dalla dalla tattakhiluna aymanakum dakhala bainakum dinga daukan alƙawarin ku hanya cutar junan ku an takuna ummatun hiya arbanil umma dan wasu su cuci wasu kar ku yi haka Allah ya ce innama yablukumullahu bi Allah yana jarabta ku da shi wal yubayyana lakum yawmal qiyamati ma kuntum fihi takhtalifu kuma Allah zai muku bayani ranar kiyama abinda kusance kuna sabani a cikin wannan mata da aka ce naqidatul ghadab ta kasance wata mata ce a Makka sananniya wadda ta samu taban hankali amma kuma tana da sana'an saka tana saka irin kamar walki haka ko bargo ko wara tana da ma'aikata za su ta kafa abin saka nan tun safa za a yi ta sakawa sai an kai kamar a zahar rana ta raba an yi aiki mai yawa saboda hankalinta ya rikirkice sai ta ce to a warware shi ba haka take kuma dole haka za a warware to wannan yana cikin abinda aka yi kwatance akan cewa kada mutum ya zama mai irin wannan aikin wato aikin baban giwa duk aikin da za ki yi ki yi na hankali kada ki yi aikin da sai an tafi an tafi sai kuma ki ga ba haka ke so wato duk abin da mutum zai a rayuwarsa tun farko ya sa hankalin shi ya lissafa ya ga meye ya kamata ya yi meye bai kamata ba kar sai kin ɓata lokaci akan wani abu daga baya ki gane ba shi ke so duk abin da kika ji ka ɓata lokaci a kansa in dai ba saɓan Allah ba ne to ki haƙura ki ƙarasa alal misali yarinya ce ta fara karatu a university ta je aji uku sai kawai a ce ta bi karatun nan haka za ta sake course ko kuma za ta yi aure ba a daga nan za a kai ta fata school shi kenan an yi asaran duka wannan lokacin da duk wannan shekarun da kuɗaɗe duka an yi asaran su kuma daidai ba ne sai a haƙura har a ƙarasa wannan abin da ya da amfani to haka ma shi kan shi zaman auren an yi shekara da shekaru ana zaman aure an gina wasu shekaru to kada a ce rana ɗaya kawai a rusa su ko wata sana'a da kike yi. To haka idan mutum yana gini, wannan na ga za mu fahimta shi, ce sai kin sa bulo an yi kaza an kai rufin sai kike kai ba ma haka nake san gidan nan ba, a zo kai a tun kuɗi shi, wannan sai dai gwamnati take wannan haukan. Amma mutum da kuɗin shi da ya sai fili, ya sai bulo da siminti, ya biya kuɗin ma'aikata, ya sai rodi, ya kashe miliyoyi, haka nan kawai zai ce a rushe gida a sake yi wa. In yi haka za a mai kallon mahaukaci kamar yadda wannan mata take mahaukaciya a cikin mutane. To an hana a shar'ance mutum ya dinga ɓata lokacinsa a kan wani abu sai ya kai wani mataki kawai ya ce ya fasa. Zai yiwu a ce kina cikin yin abinci sai da abincin ya zama half done ya kusan nuna, kawai ki ce kai na fasa yin irin wannan abinci yau, a je a zubar da shi, ce talge ne ko shinkafa ce ko waya ce, kawai a je a saka a dazai a zo a ɗaura sabuwar sanwa, ba zai yiwu ba ko? Ba na jin zai yiwu. In kika yi haka kin zama irin wannan mata da aka hana a yi koyi da irin halayyarta, wato zai zama za a fara miki kallon mara hankali wanda ba su san ciwon kanta. Saboda kika ake so kafin mutum ya fara abu ya tabbatar da abin da yake so ya yi kenan, ya tantance abin da zai yi. Wato wannan aya tana koya mana kyakkyawan shiri a farkon al'amari, saboda akwai abin da in an riga an shiga to fita daga cikin shi zai wahala, akwai abin da an riga an kai wani mataki to shiga fita daga cikin shi zai wahala. Zai yi waki kai matela a tamfaki ce ga irin ɗinkin da kike so, sai ya riga ya gama yankawa ya sha yadi ya sha a tafi sai kike ce na fasa irin wannan, sai ya zai kuma an riga an sha haka nan to ba hakura. To shine wala takunu kallati laqad ghazalaha min ba'di quwwati, kar ku zama kamar wata warware ta kanta bayan sakanta yi karfi, sai warware ta yi warware da ita, ta yi sala sala da ita. Wannan aikin mutum ne wanda ba yi da hankali ko mahaukaci ne ko bai san ciwon kansa ba, sannan kuma asara ce ta dukiya. To a musulunci kuma ba a yarda da ɓarnar dukiya haka nan, duk abin da a cikin shi akwai ɓarna ta dukiya to shari'a ta hana a yi shi, saboda Allah ya ce wala tusrifu, kada ku yi ɓarna. An hana ta israfi, innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin, masu almubazzaranci sun zama ƴan uwan shaitani. Akwai abubuwa da dama da shari'a ta kyamace su ne saboda cikin sa akwai almubazzaranci, wato akwai tozartar da dukiya. Dukiya alkhairi ne daga Allah da yake ba mutane, to ba a yadda mutane su tozartar da dukiya su lalata ta haka nan ba tare da sun ci muryarta ko sun ba wanda ya kamata su muryarta ba. Wannan kenan insha Allah, a nan za mu saurara ayo insha Allah, wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.